الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة قوما قوات ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دليه دو داربعين دا أكو واندي موافقة دا قوما قوات الشدة شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا بيو ميلادية هي ورا النبي إيسا دا مريم عليه السلام زامو تيغوا دا كاراتو أتكل التابن ميسونا الفية التوحيد وأن الشيخ العلامة محمد ابن علي الإثيوبي رحمه الله تعالى يربط لن يبياني أكعب الشاب توحيدي ثم سيا أدرسينا 25 يوزاب تاشي أدرسينا 26 أقرقشن الفصل الحادي 20 في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقوقه أفركم بيتنا دلي حدود 87 ماليتي قد خص ربنا محمدا بأن ختم رسله به نعم المنن أرسله لسائر الأنام ورحمة للخلق في الدوام ولم يمت إلا بعيد ما كمل الدين لا نقص ولا فيه خلل أتم ربنا عليه نعمته بالنصر والتمكين أعلى رتبته اليوم أكملت لكم قد نزل اليوم أكملت لكم قد نزل بشارة عظمى وفخرا قد علا كذاك بالإسراء والمعراج قد اختصه من بين كل من سجد شق له القمر ثم البركة في ريكه الميمون من شاء أدركة ثم لا يتشي وأنه فصلي نينا 20 دايا زائي بياني أكان أبن يشافي خصائص النبي أبوه وأن من ظن الله يكي بنت رسول سوني خصوصياته واتو kuma bayan sauran annabawa bayan malam yayi bayani a fasalin da ya gabata akan darajar annabawa wato ijmalan a dunkule da kuma matsayin su da falalar su wanda Allah subhanahu wata'ala ya ware su da ita kuma bayan sauran halittu tunan kuma sai malam ya sake ware babi na musamman dan ya bayyana matsayin manzon Allah shi kuma dangane da abubuwan da suka bambanta shi da sauran annabawan sannan daga ƙarshe zai bayani akan haƙoƙi da suka wajaba akan kowane musulmi dangane da shi a matsayin sa na rasulullahi amintaccen Allah wanda Allah ya bashi risala da annabta to akwai haƙƙi tsakanin kowane musulmi Allah ya dora masa ya bayar da shi zuwa ga manzo to shine yace rabbuna mahalicin mu qad khassa haqiqa ya ke banci muhammadan annabi muhammad bi an khatama rusulahu ma wannan khususiyar tashi shine khatama rusulahu bihi Allah ya cika manzannin sa da shi wato sai da Allah ya turo manzanni gaba daya bayan an gama turo su to daga ƙarshe sai aka turo shi aka ce kuma shine cikamakon su wa khataman nabiyyin sai ya zama cikon annabawa da manzanni baki daya sannan ya faɗa a hadisi tabbatacce cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana hatta su musailima da suka yi da'awar annabta to karshe Allah bai kyale su ba Allah ya wulakanta su Allah ya karya su to sai ce ni'mal minan to wannan abu da Allah ya ba annabi a ce an cika annabta da shi shine cikamakon annabawa ni'ima ce to shine yace ma dalla da wannan ni'imomi da Allah ya baiwa annabi ni'imomi ne masu girman gaske sannan khususiya ta gaba sai ce arsalahu Allah ya aiko manzon Allah lisa'iril anami ga dukkanin halittu baki daya kowane annabi kowane manzo to ya kasance ana turo shi ne ga mutanen zamanin sa amma shi annabi da aka tashi turo shi sai aka turo shi ga mutanen duniya baki daya tun daga lokacin da aka aiko shi ila yawmil qiyama duk wanda zai rayu a wannan fatara to yana karkashin risalar annabi a larabci lafazin as-sa'iru yakan zo da ma'anar baqiyatu shay'i sauran wani abu ai wani abu a rage wani abu to wannan abin da aka raga a larabci ana kiransa as-sa'ir sannan akan yi itilakin sa'ir ana nufin da ma'anar al-jami wato kamar ya ce arsalahu li jami'il anami Allah ya aike shi ga dukkanin halittu baki daya to wannan ma'ana ita za ta dace a wannan gu wa rahmatan haka kuma Allah ya aiko shi don ya zamo rahama lil khalqi ga halittu fid dawam wato har zuwa ƙarshen duniya Allah zai aike shi me to gyara ne wa rahmatan lil khalqi fid dawam saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya ko halittu to ita wannan aya ta shafi abubuwa guda biyu tabbatar da cewa shi manzon Allah rahama ce sannan kuma gamewar risalarsa ga al'alam gaba daya kishi sa malamai kake jin suna magana cewa shi annabi risalarsa ta shafi komi ta shafi kowa da kowa hatta dabbobi ma wayanda ba sa cikin al-mukallafuna wayanda za a ce an dora musu ibada to amma kuma risalar annabi ta shafe su sannan hatta mala'iku risalar annabi ta shafe su to bale mutane da aljanna to kuma wannan rahama za ta ci gaba da tafiya ila yawmil qiyama sai ce walam yamut kuma annabi bai bar duniya ba illa face bu'aida bayan ma kamal addini bayan addini ya cika, sai da addini ya cika sannan manzon Allah ya bar duniya. Sauran manzanni zaka ga wasu annabawan Allah ya dauke su, sai Allah ya sake turo sai su karasa aikin wayancan. To shi annabi ba haka bane, sai da ya gama komai, duk abin da kake gani malamai na yi sharhi ne kawai da bayani, amma asali al'umda shine abin da manzon Allah yayi, bai karantar da sahabbai, bai bar komai ba. To shine illa bu'aida, tasgiri ne na ba'adu, wato yana so ya nuna maka tsakanin wannan tasgiri littaqali. Mun karanta a cikin atufatul wardiya, mun kawo cikin agaradut tasgir, akwai at-taqalil, nuna abu kadan ne, wato tsakanin cika addini da barin annabi duniya lokaci ne kankani. Shi yasa wasu malamai ke cewa ma kwana 80 da barin sa duniya bayan wahayi na ƙarshe da ya sauka. Wasu kuma su ce a'a, ƙasa ga haka ma, bai ma kai 80 din ba. To shi kuma lafazin kamal, ita wannan mimun musallasa ce, akan ce kamala, akan ce kamula, akan ce kamila, duk daidai ne. To ko ka ce illa ba dan wazani ba, misali za mu iya cewa illa bu'aida ma kamil, idan aka yi haka a kafiyar da muke so a ƙarshen baiti ba za ta yi munasaba da wannan ba. To shi yasa ba za a ce kamula ko kamila ba, sai dai kamala. Amma za ka iya cewa kamalar rajulu, kamilar rajulu, kamular rajulu, amma dai kamula shine asali, kamula bi dhammil mimi, kamula ya kamulu. Yawa, to yana da kamila ya kamulu, shi mudari'in sa wajhi ɗaya gare mimin shine dhamma, ko kamala ya kamulu. To suna daga cikin masu fuskoki guda uku wanda Sheikhu Abdullahi ya yi bayani a kansu a littafinsa Al-Hisn ar-Rasin. Haka nan Muhammad Salih Al-Fullati a littafinsa Murwi Sadi fi tasrifil af'al, shi ma ya kawo su, littafi ne na sarfu. To haka Shehu Malam dan mai toka da ya ta ta'aliki akan littafin shi Al-Hisn ar-Rasin ya sa mai suna Ta'mirul Hisni ar-Rasin Al-Jami'i Madinata Ilmi Sarf. Shehu Malam dan mai toka kun san shi? A baji na ce ba, kun san shi? Abinda da tambaya da ba, abinda ka faɗa da ba. To ya ɗan yi sharhi takaitacce akan Al-Hisn ar-Rasin mai suna Ta'mirul Hisni. To shi ma ya ƙaƙƙara wasu, ya yi bayani sosai ma, hatta wa'inda malam bai kawo ba. To bai kamata a ce ku ba ku san littafai ba, ku ba ku san malamai ba. To ai lokaci ya wuce, lokaci ya yi, kun riga kun makara. Ɗan Najeriya ne, ɗan mai toka ai umda ne, ginshiƙi ne. Kana ɗalibi baka san malam ɗan mai toka ba? Na'am, shi ɗan mai toka ai ɗan sai ka ai nada ne, an ga ai ba wani daɗewa ba, tunda bayan su bala Abdullahi su wuce ya zo. Ba wani tsohon malami ba ne ta fuskar shekaru. To sai ya ce la naqasa ba kwa karatu ne gaskiya ba kwa ai indai kana karatu dole ka san malamai dole abu biyu dole ka san su in har kana karatu zaka san malamai zaka san littattafai amma baka karatu to ba yadda za a yi ka san malami kullum an ka faɗa ba sai ka ji ya zama wani sabo alhali kai ne sabon ko ba gaba kai ne jejes a harkar ilimi la na ƙasa babu na ƙasu ga addini wala fihi khalal kuma babu wani aibi sai ya ce atamma rabbuna alaihi ni'matahu rabbuna ubangijinmu atamma ya cika alaihi bisa gare shi shi manzon Allah ni'matahu ni'masa ko kuma alaihi yana komawa ga addini amma dai komawarsa zuwa ga annabi yafi saboda abin da zai faɗa to wannan ni'ima sai yayi bayani sai ya ce bin nasri ta baiwa manzon Allah nasara wattamkini da samun damar yada addini da karantarwa da har ma jihadi duka Allah ya baiwa manzon Allah wannan sannan rutubatahu darajar manzon Allah a ala Allah ya daga ta beda matsayin kowa sai ce sai yayi abin da malaman balaga suke kira al-iqtibas al-yawma akmaltu lakum kaga ayan nan da take cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum kadi nazala wannan aya hakika ta sauka Allah ya ce a yau akmaltu lakum na cika muku addinin wa atamamtu alaikum ni'mati na cika muku kuma ni'mata na kammala muku addini na cika muku ni'mata to wannan kenan kaga a wurin addini sai aka ce akmaltu wajen ni'ima kuma sai aka ce atamamtu to me dalili kaga a matsayin ka na dalibin larabci sai ka gano meye sirri me yasa shi addini ba a ce atamamtu ba sai aka ce akmaltu ita ne imami yasa ba a ce wa akmaltu ba sai aka ce wa atamamtu a matsayin ka na dalibin lugha kana buƙatar sanin wannan da akwai dalili ba haka kawai Allah ya haka ma huwa sirru to dalibin lugha mai fiqihul lugha shi zai karantar da kai wannan sai ya ce maka dalili kaza da kaza da kaza da kaza saboda kaza to kowa ya je ya bincike da kansa abin da ya gano Allah ya amfanar da shi kadi nazala wannan aya hakika ta sauka bisharatan don ta zama bishara ku ba komai muke faɗa ba fa abin da ya dace ba faɗa shi muke faɗa wanda bai dace ba ba ma faɗa bisharatan saboda bishara uzma wato wadda take mafi girma wannan aya ita ce ma wani ba yahudi yake ce masa sayyidina umar da akan mu yahudawa ta sauka yace to ranar da ta sauka kawai sai mun girmama ranar ta fuskar mu dauke ta ranar biki muna hidindimu saboda murna sai sayyidina umar ya ce ka ko gani na san ranar da ta sauka hatta inda annabi yake tsaye na sani lokacin da ayat ta sauka na mu kaida mu sai an ce mu yi abu muke yi tunda annabi bai yaba to mi me yasa zamu yi ba za mu rike ranar ta ranar Eid ba to ita ma wannan tana tabbatar da falalar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa fakharan kuma an yi haka ne don a nuna takama ta annabi kade ala takamar da yake ta riga ta daukaka kazaka haka yana daga cikin ababin da ke nuna fifikon annabi akan sauran annabawa bil isra'i tafiyar da aka yi da annabi da dare daga nan makka zuwa baitul maqdis shi ake kira da al isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakana haula to wannan shi ake kira al isra to shi ma khususiya ce ga annabi wal mi'raj da kuma bi'raj labaza al mi'raj shine abin da ake takawa a sama kama a ce tsani ko matakala daga nan ne sai aka samu mi'raj shi kuma a daukar sa da aka yi daga nan baitul maqdis zuwa inda Allah ya so can sama shi ake kira mai yaraji to waɗanga abubuwa guda biyu annabi kaɗai yake bantar su ba wa annabi Adam ba ba wa annabi Nuhu ba annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa haka malamai suka faɗa dukkanin malamai sun haɗu malamai na shari'a sun haɗu kan cewa wannan yana daga cikin khususiyya ta manzon Allah amma akwai wasu mutane da ake kira sufaye yan dariƙa sun ce a'a waliye su ma suna isra'i suna mi'raj shi Shehu Ibrahim Iyas a tafsirin Safir Riyad at-Tafsir subhanallazi asra bayan ya tabbatar da isra'in sai ya ce to haka su ma arifai suna da nasu isra'i lahum isra'atun su ma suna da nasu isra'i da suke yi wanda Allah ya ba su to haka akwai Muhyiddin Tu'aimi ko Tu'mi wani mutumin Masar ne shi ma ya rubuta littafi mu'jamu marra Allah azza wa jalla fi an-nawmi ya kawo jerin gwanon waliye waɗanda suka ga Allah a cikin bacci to a ciki ya kawo waliyai da dama wayanda suke mi'raji daban-daban ya kawo yace akwai waliyin da mi'rajin sa zai kai shi zuwa ga kursiyu shi can yake zuwa ya dawo kursiyun Allah wani kuma yana zuwa haga al-arsh wani kuma mi'rajin sa zuwa ga Allahul Mahfuz ya ka ce hije inda Allah amma ba zai ga abin da a cike ba sai ya dawo shi karamar sa kenan akwai wanda shi kuma bayan ya je wurin Allah zai iya lekawa ya ga abin da a ciki ya ga sunayen yan wuta ya ga na yan aljanna shi Ahmadu al-Badawi ma cewa yayi wali ba zai kai wali ba sai in yana iya zuwa ya leƙo lauhul mahfuz ya ga sunayen yan wuta idan akwai muridin sa a ciki ya goge sunan sa ya sa shi cikin na aljanna kaga ya canza mai rijista kenan shi Allah ya rubuta shi cikin yan wuta shi muridin amma shi Shehu sai ya zo sai ya goge sunan shi a cikin list na yan wuta sai shi rubuta shi cikin na yan aljanna haka Ahmadu al-Badawi ya faɗa akwai waliyin da shi kuma yana iya zuwa ya shiga aljanna ya leko aljanna ya ga abubuwan da a cike ya dawo duk a cikin littafin ya faɗa sannan ya koma wuta kuma jahannama ya ga abubuwan da aka yi leko ya leko ya dawo akwai wanda kuma zai je ya zauna kusa da Allah su zauna tare in suka tattauna da Allah suka yi hira suka yi zance sai ya dawo karamar sakin akwai wanda shi kuma karamar sa shi zai yi mi'raji ma har ya wuce Allah, tazaran da ke tsakanin shi da Allah ya kai kamar tazaran da ke ƙasa zuwa sama ne, saboda haka shi yana saman Ubangiji. A yadda suke faɗa a wurin su gaga Ubangijin ba yana da sama. To duk wannan yayi bayani. To su sufaye yan dariƙa sai suka keta ma ijma'in malamai, su malamai na shari'a. Su masu wannan aƙida yan haƙiƙa ake kiransu. Masu wannan aƙida. Ma'ana haƙiƙa shine ka shiga shari'a ka gama abin da kake ka fita. Kamar ka shiga makaranta ne. Ka ƙare karatu a baka takarda kai gaba. Ka kana da alaka da wannan makaranta. Sai dai suna. Ya an tashi a ce ai ɗalibin makaranta kaza ne. To, ka bar shari'a ka fada haƙiƙa. Ta kuma haƙiƙa tunda ka riga ka yi shuhudul haƙiƙa. To duk wani abu wanda ke da alaka da shari'a ba zai hau kanka ba. Shari'a ba ta hukunta ka. At-takalifu shar'iyya ba sa hawa kanka. To wannan haƙiƙa kenan. To wannan aƙida su kenan. Saboda haka ba malamai ne na shari'a ba, malamai ne na haƙiƙa. Kuma dama sun ce haƙiƙa ɗin ita ce manufa. Ba wai shari'a ba. A haƙiƙa ita ake son muridi ya kai zuwa gare ta. Inda sun kakkasa kamar yadda Ibnu Ajiba a littafin sa Iqazul Himam fi sharhil hikamil ata'iyya ce akwai shari'a, akwai shari'a, in ka shiga shari'a sai ka fita ka shiga dariƙa, dariƙa tana gaban shari'a, daga dariƙa sai ka shiga haƙiƙa. Ko kuma wani zubin su ce al'ibada, in ka shiga al'ibada, ajin ibada, to sai ka shiga ajin al'ubudiyya, daga ajin al'ubudiyya sai ajin al'ubuda. Ita al'ibada ita ce matsayin shari'a, al'islam kenan. Al'ubudiyya ita ce matsayin dariƙa, ita ce matsayin shari'a. Al'ubuda ita ce matsayin haƙiƙa. Da haka suka kakkasa abubuwan. So da haka ita dariƙa kamar hanya ce. Amma yanzu ka tashi daga nan zaka je Kano. Ka ga hanya zaka bi. Ai ba hanya ce manufanka ba. Inda zaka je. To shine ba'ana dariƙa. So da haka wanda ya shiga dariƙa ba wai cikin dariƙa zai zauna ba, akwai inda zai je. Shine ya sado da fadan Allah. To kusa da tafai na dariƙa duk za ku ga waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Dama ba za ka san gaskiya ba sai ka san kishi gaskiya. Daga lokacin da ka san tauhidi na ƙwarai, to wannan za ka samu damar fahimta shi ne idan ka san kishiyarsa. Kad shi yasa malai ya ce ikhtassahu, haƙiƙa Allah ya keɓance. To kaga malaman shari'a kenan suke da wannan fahimta. Allah ya keɓance manzon Allah da mi'raji da Isra'i. Amma su shehunan dariƙa sai sun ga ce ba su yadda ba. Kuma suke inkarin cewa ba a cewa Allah na sama. Amma suke cewa kuma za su je su zauna saman kujera, sama al'arshi tare da Allah. Ya an ce kuma Allah na sama, su ce an wa Allah makani. Min baini kulli man sajad, daga dukkanin waɗanda suke sujuda ga Allah su ne annabawa ko manzanni. To annabi kawai Allah ya baiwa wannan. Shaqqa lahu al-qamar, Allah ya tsage wata lahu ga annabi. Ka karanta suratul qamar ta yi bayani. Thumma al-baraka, sannan albarka ta tabbata. Fi riqihi, ga miyon annabi. almaimuni wanda aka sa masa albarka miyan sama in ya shafe ka to sai ka zabi albarka man sha wanda ya so sha'ani man sha wanda ya so adarakahu zai riski wannan albarka din sai ce araqu hakanan zufan annabi fadlun ay fadlu wudu'ihi hakanan sauran ruwan da annabi ya rage sai ce intafa bihi sahabatu sahabbai an ga suna amfanuwa da shi lida'in saboda warkar da cuta fanafa kuma sai sauran ruwan ya amfanar to an ga sahabbai suna tabarruki da wannan wanda wannan shi ma annabi kade ake wa shi ma hawaye da sufaye sun balle eh su ma sun ce a ana tabarruki da majinarsu ana tabarruki da zuhan jikinsu da sauran ruwansu da sauransu za ga in shehu ya zo ya arwala ya rage ruwa to sai kaga suna ta shafawa a jiki ko suna diba suna zuwa suna sha domin wai a warkar da cutar da take tare da su to wannan annabi kawai ake wa wannan bayan annabi sahabbai ma ba a ga suna wa junansu ba ba ga an wa sayyidina Abubakar haka ba ko sayyidina Umar to me yasa za a wa shehu wani ko waliyi wani ko kutubi wani ko arifi wani me dalili ga manyan sahabbai gaba gaba ba a yi musu ba to haka zufan sama an ga suna tara shi suna magani da shi duk wannan ya tabbata daga sahabbai kuma khususiya ce ta annabi duk wanda ba annabi ba zufan sa to sai dai ya ƙara ma ƙazanta amma ba wai ya yi maka wani amfani ba duk wanda ka shafe zufan sa ko miyan sa ko maji to ka zama ƙazami ko shehun gidan waye ko wa bi du'aihi as-sahabu girage zai yumdiru ko yumdiru an ga yana saukar da ruwa wa bi du'aihi saboda addu'arsa shine hadisin nan na Anas da yake cikin as-sahihain manzon Allah ana cikin tsananin zafi ga rani ga rashin ruwa annabi ya daga hannu ya yi addu'a sai ga girgiji ya ta zubar da ruwa sai da aka yi sati to wannan kaga karama ce haka nan yace ash-shajaru itace bi tau'ihi saboda biyayya ga annabi in qada ilai ya jayi zuwa ga annabi shi ma wannan hadisi ne sahihi cikin Muslim tsirana annabi yana son ya biya bukata to ga wata itaciya nan ga wata nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jayo reshen wannan itaciya da wannan sai ya hada su sai ya ce ku yi biyayya zuwa gare ni me ma'ana ku hadi sai aka ga sun ciro tare da sayyunsu suka zo suka hadi wuri daya suka yi wa annabi kariya annabi ya biya bukatarsa sannan ya ce to kowace ta koma yanda take sai kowace ta sake koma yanda take wannan yana cikin sahih Muslim sannan al-Hajar dutsi kadi sallama hakika ya dinga yi wa annabi sallama shi ma akwai hadisi tabbatacce manzon Allah ya ce akwai wani dutsi a Makka da na sani tun kanin annabta annabiyo yake yakan ce mai assalamu alayka ya nabi Allah tun kanin ma aiko shi assalamu alayka yana wa annabi sallama yace kuma wa inni la'arifu na san dutsi yanzu haka washtaka al-jamalu raqumi washtaka an ganshi ya kai kuka wurin annabi cikin sunan Abi Dawud annabi ya zo wani lambu sai ga wani raƙumi ya zo yana zubar da hawaye kusa ga annabi ya kalle shi sai ya dan taba shi haka sai ya daina kuka. Nabi ya ce ina mai raƙumin nan, sai ga wani matashi ce ya Rasulullahi ina wani, ce to wannan raƙumin ya kawo ƙararka cewa kana barinsa da yunwa baka ba shi abinci sannan kana wahalar da shi, ka bar shi da yunwa kuma kana wahalar da shi, saboda haka ka ji tsoron Allah, ka kula da amana da ke ƙarƙashin ka, ko da ta dabbobi ce. Ai amana ce, to kaga ba wanda ya ji wannan koken. Hatta sahabban da suka ruwaito labarin ba su ji kukan, ba su ji maganar raƙumin ba, a washi annabi ya ji. Sai ce Nusira an taimaki manzon Allah bin ru'ubi da jefa tsoro cikin zukatan kafirai lishaharin tsawon tafiyar wata. Da zaran annabi ya yi nufin zai fita yaƙi, to nan take Allah zai ɗauki tsoro sai ya jefa ga abokan yaƙin kafirai kamin ma annabin ya zo. Tun kamin a haɗu ma sun riga sun tsorata, kaga ƙofar nasara ta samu, ko ba haka ba? Da zaran ka ja fada ko kokuwa ko danme, sai ka tsorata zuciyarka ta nuna mai ka wannan bige ni fa zai yi, to ka ka samu matsala, ka buɗe mai ƙofar nasara shi. Sai ce ma ajal, me ya kai girman wannan matsayi, ko mamakin girman wannan matsayi? Ta'ajjubi ne. Sayyidu auladi abina Adama, kuma manzon Allah shine shugaban ƴaƴan mahaifinmu shine annabi Adam. Kamar yadda yace ana sayyidu waladi Adama nala shafa'atan, manzon Allah ya samu ceto kuma biha a dalilin wannan ceton ne kadi uzima, aka girmama sha'anin annabi. Liwa'u hamdin, tuta ta ainihin godiya biyadihi tana hannun annabi. Jaharan kuma a bayyane, ƙarara za a bashi ita kowa zai ganta. Yawmal qiyamati, ranar tashin qiyama. Wa ni'ima fakhara, ma'adalla da wannan alfahari da manzo Allah yake banta da shi. Kai wani na tashi gaba, muna karatu. To sai ce yahmaduhu al-awwalu wal-akhiru, al-awwalu jama'a farko, wal-akhiru da jama'a ƙarshe, yahmaduhu dukkan su za su gode ma manzon Allah, suna yabon annabi. Saboda haka ko su Abu Jahl sai dai su soki annabi saboda kawai addini, ba wai dan nagarta ba, sun yadda ma yafi su zama nagartacci. Sai ce kadi tarafal kullu, kowanne daga cikin su yayi itirafi, yayi furuci bi ikrami samad, da baiwar da Allah abin nufi da bukata yi wa annabi. Kowa ya yarda da wannan cewa kai Allah ya karrama annabi. Sai ce addala'ilu, hujjoji ko mu'jizoji, zadat sun karu alal haddi, akan iyaka, ma'ana ba su da iyaka. Ba wanda zai iya ce maka ai mu'jizojin manzon Allah ga adadinsu, wasu sun yi rubutu sun kawo dubu, wasu sun kawo dubu biyu, wasu sama ga haka, wasu har dubu bakwai, amma ba su kai ƙarshe ba. Ala nubuwati, waɗanda suke tabbatar da annabtar manzon Allah. Wa akarim nafala, yi mamakin girman wannan ƙari nafalala da Allah ya ba annabi akan rugowar sauran annabawa, don saura ba a yi musu haka ba. Sai ce alhaddu, kaga iyaka, la ya hasuru, baya taƙaice shama'ilahu ɗabi'un annabi, shi ma ba wanda zai ce maka ga adadin kyawawan ɗabi'u na annabi, bal ba haka ba. Maulahu, ubangijin sannan waha ya daga darajarsa bihi da shi annabi azza wa jalla, Allah nan shine mabuwayi da daukaka. Kala har yake cewa wa innaka yalihi la'ala, ai wa innaka la'ala khuluqin azim. Shi ma wannan ana yake tibasi ne, shine mai magana ya dauko wani nassi ko wani hadisi ko wani alqur'ani ba tare da ya nuna cewa ayin yake ja ba. To wannan ana kira ne da al-iqtibas. Wa innaka yalihi la'ala, kaga inda aya ce ba zai ce yalihi ba. Wa akmilil ayata, yace amma ka karasa ayin. Ni'ima ma dallada munzala, wannan abin saukarwa, ma'ana wannan aya ma dallada ita da ita ta kara ta dunkula abubuwa gaba ɗaya. Ba ce annabi yana da halaye nagari kawai ba, sai ka ce a wa innaka haqiqa, aka kawo harfu taukidin, wa innaka aka kawo dhamirul mukhatab, kai, don a nuna ba da wani ake ba, lalle kai wanda ake magana da kai ya rasulullahi. La'ala aka kawo lamun kuma hawaye littaukidi, aka kawo ala tufidu listi'ila, la'ala khuluqin, kana saman dabi'u ba ma dabi'u ke saman, shike saman dabi'un kuma azimin, wannan dabi'u manya masu girma. To wannan aya ta gama komai. Duk wani abu wanda ke tabbatar da kyawawan dabi'u na manzon Allah, ayar ta tabbatar. To wannan kenan. To yanzu zai yi bayani akan abin da ya shafi haƙoƙin manzon Allah akan kowane musulmi. Duk musulmi abin nan da za a faɗa, to wajibi ne ya kiyaye shi, ya cika shi dangane da manzon Allah. Sai ce awwalu wajibin lahu an tu'mina bihi wa an tuti'ahu mustaqina. Sai ce awwalu wajibin, farkon abin da yake wajibi lahu wanda ya shafi manzon Allah, an tu'mina bihi, kai kai imani da shi, wannan shine awwalu wajibin. Kamin kai komai dangane da annabi, to ka fara imani da shi, kai da cewa shi rasulullahi ne, haƙƙi na farko kenan. Na biyu wa an tuti'ahu, kuma kai masa da'a. Tunda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, a gani in ka bi annabi Allah fa ka bi, haka magana ya ƙari. To annabi ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtabu, to haƙƙi ne ga kowa ya bi manzon Allah. A aqidarka ka bi manzon Allah, a ibadarka ka bi manzon Allah, a halayenka ka bi manzon Allah, wani ya je ya musu magana, a mu'amalarka ka bi manzon Allah, komai naka ka bi annabi, kuma mustaqina, kuma kana mai sakankan cewa, kana mai yaƙini ba shakka ba, ba ya kace to mu dai to za mu dai bi annabi, amma dai ai babu wanda ya san na kwarai, sai an je lahira. Duk kaga wannan ai bai da yaƙini, wai babu wanda ya san na kwarai, wai sai an te can kenan, kowa na akan shakka yake, ba haka bane. Sai ce wattabi annahu, ka bi manzon Allah, wa a'azim, haƙƙi na gaba kuma ka ainihin girmama shi, wa ahib, kuma ka so shi. Sai ce wa mil, ka karkata bi kalbika da zuciyarka ilaihi, zuwa ga annabi, ba zuwa ga wani shehu ko zuwa wani waliyi ba. To amma duk wa'in ga abubuwa su sufaye da suka zo, abu biyu ɗaya sun ka ɗauka, kuma ɗayan ma sai suka fi fifita shi akan komai, shine sai suka makale ga soyayyar annabi, su masoya annabi ne, sai suka bar da'a suka yi watsi da ita, suka bar biya, bakajin suna kawo ta a bakunansu, bakajin suna cewa abi manzon Allah ko ayi ma manzon Allah da, sai gare ka sun ce a so annabi. Ka gani, tare da cewa da'a tana gaba ga su, domin da'a takan lizimta soyayya, amma soyayya ba ta lizimta biya ko da'a. Takan so mutum ko baka bi shi ba, ko ba haka ba, kana iya son mutum ko baka yi mai biyayya ba, ko ba haka ba, kana son matarka amma za ta ce ka za ka ki, ko ba haka ba ne, to ka gani ka ki to wannan, amma duk wanda ka bi shi kai masa da'a, to wannan da'a in dai ta gaske ce to tana lizimta maka ka so shi. To saboda haka haɗawa ake yi duka, a bi shi, a so shi, a yi imani da shi, a girmama shi. Wamil bi kalbika ilaihi, sannan wastajib, in manzon Allah ya kira ka kuma ka amsa. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, to duk sanda annabi ya kira ka wajibi ne ka amsa, ko sallah kake yi ta farilla annabi ya kira ka to wajibi ne ka amsa masa, kuma sallah kana nan lahiya lo, babu qablu babu ba'd, amma duk wanda ba annabi ba ko babanka na yanka an same to sallah ka taro shi, baka da sallah. Sannan yace ta haka man ilaihi, in kuma an samu jayayya to akai ƙara, akai hukunci zuwa ga manzon Allah in yana raye, sai ya zama alƙali, in kuma baya raye sun da sana nan ba ci za ya kowa he dora ayinsa ba, a wannan ba addini bane, in an samu sabani to manzon Allah shine zai raba gardama, kai ka ce kaza shi ya ce ba haka bane, to a koma zuwa ga manzon Allah, a koma zuwa ga sunnar manzon Allah, abinda sunnar annabi ta yi hukunci shikenan, kowa ya sallama, wanda bai yi haka ba alamu ya nuna ba mumini bane. Sannan warda shir'atahu, kuma ka yadda da shari'ar manzon Allah, la tagaluwan, kuma kar ka yi guluwi da sha'anin annabi, ka zo ka nuna ya annabi ma Allah ne, a kar ka yi haka. Wa anzilan manzilata, ka saukar da annabi a matsayinsa wanda Allah ya saukar da shi, la tajifu anhu, kuma kar ka yi ma annabi jafa'i, kar ka yi nisa da annabi, annabi na nan kai kana can gefe ka makale bayan wani shehi, wai shi kake jiran ya jayo hannunka ya kawo ka inda annabi, kaga ka samu matsala, shi shehin ya ce kai ka yadda da shehin yana kusa ga annabi, amma kai wai kai baka da matsayin da zaka kusantar da kanka zuwa ga annabi, kaga ai bayye ba, ko ba haka ba, ba daidai bane. Sai ya ce salliyan, kai salati wa sallim, kuma kai sallama alaihi ga manzon Allah, inda zikirihi, gun ambatonsa, taga tanimi sai ka samu babban rabo, ganima kenan, ka samu ganimar duniya, ka samu ta lahira. To Allah ya ƙara mana imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ikon yi masa da'a da biyarsa, ya cika zukatanmu da son shi da ƙaunarsa. Babi ya ƙare nan za mu tsaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.